بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تو تمرين ده مكتشي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام مالك يتي جامع الوضوء يتي حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. الإمام مالك رويته وانا حدثني بجمال موسى هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي وانا من مثل جمسة عن أبيه دغم بابنسا عروة بن الزبير الأسدي دغم تكون فقهاء السبعة شما من ترجمسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة شوى أنتم بيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن عروة تابعيني في رزق النبي صلى الله عليه وسلم سبب وأن حديث شيني ما لما حديث سكي كلا مرسل wanda tabi'i zai ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda tabi'i bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, dole ya ruwaito daga wajen wani sahabi ne. So waɗansu sun ruwaito wannan isnad muwatta, ma wanda suka ruwaito muwatta daga Imam Malik sun yi sabani. Jamahirin ruwatul muwatta kusan duk a haka suka ruwaito hadisin mursal, amma an samu waɗansu daga cikin almajiran Imam Malik suka ruwaito daga Hisham ibn Urwa an abihi an abi Huraira. وانا حديث ماشي دا اصلي daga hadisin Urwa an Abi Huraira duk da yake ماشي دا اصلي daga wajen daga riwaya su hadisin Abi Huraira ba haka yake ba. Saboda haka hadisin dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani isnadi daban, ba da wannan isnadin Hisham ibn Urwa ta an abihi ba. Ya tabbata daga hadisin Hisham daga wani da ake ce masa Amr ibn Khuzaima daga Umar ibn Khuzaima ibn Thabit daga Khuzaima ibn Thabit sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan. Haka zalika Aisha ummul mu'minin ta ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan, kuma Urwa ne ya ruwaito hadisin daga wajen ta. Saboda Allah hadisin na Urwa ne daga Aisha, sai saboda shakkan Hisham cewa daga Aisha ne ko kuma daga Khuzaimah bin Thabit ne, sai yayi irsalin sa tunda ya tabbatar da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ya zamanto cewa wasiqar bai fade ta ba, yawanci abin da ka sa ba ta fada ko saboda mantuwa ko saboda shakka, sai yayi irsalin hadisi. Ala ayati hal hadisi mursal auda Imam Malik shi hujja ne, to a wajen jumhurin muhaddisin ba hujja bane, amma wannan hadisin ya tabbata kamar da yazo a cikin sunan Abi Dawud daga hadisin Muslim ibn Qurb an Urwata an Aisha cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an al-istitaba. Al-istitaba talabul ilm wa talabul tayyib, neman tsarki, neman tsaftace kai, ma'anarsa wato tsarki idan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaya ake istinja'i faqal awala yajidu ahadukum thalathata ahjar sayanku abi da zai samu duwar watsu guda uku ba bi ma'ana wato duwar watsu guda uku sune za su wallatar da shi wajen istinja shine abin nan al-istijmar kenan wannan kamar yadda muka hadisi suka gabata tare da mu cewa sunna ce tabbatatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutun ya katse najasa da dutse ko abin da yake kama da dutse din wanda yake da yake bada irin abin da dutsen yake bayarwa na kasancewar zai yana da tsarki kuma zai tsarkake kuma ba shi da wata alfarma da take hana a amfani da shi a dutse yafi domin malamai sun yi nassi akan cewa idan mutun ya zo yin istitaba in mutun ba shi da ruwan da zai yi alwala ya zaman to zai istijmadi zai katse najasa to mafi fici al-mustahabbi a wajen sa shine amfani da dutse shine ja gaba sauran duk wani abu ba dutse ba kamar takarda kamar itace da duk wani abu wanda yake za a iya katse najasa da shi koma bayan dutse yake Imam Malik yayi nassi akan istihbabin dutse kuma akwai hikima ta shari'a da aka ce ai amfani da dutse saboda dutse dai ba tare da bayan kasa da shi ba tare da bayan kasa da shi ba wani abu ne wanda za a ce sai ka je kasuwa za ka siyo shi ba kamar toilet paper ba ne toilet paper sai ka je kasuwa shi ko wannan ba ka buƙatar kasuwa yana nan ko ina a yalwace yake to shi yasa aka rafe hukuncin tare da shi kamar yadda muka gabata a cikin darasinmu mun ce shari'a an yi bayanin cewa sharadin abin da ake yi kawar da najasa da shi wajen istijmari shine ya zamanto ya tara sifofi guda uku na farko ya zamanto mai tsarki ne akan kansa kai ya zamanto najasa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya ce itini bi thalathati ahjar yace ka zo mun da dutse guda uku wala ta'tini bi'azm wala rawta tarka zo mun da kashi tarka zo mun da taronso wato shine bayan gidan dabbobi aka zo masa da bayan gidan dabba sai ya jifa da shi yace innahu riksun ay innahu rijsun wannan najasa ne rijis ne dabba ne domin shi najasar idan kai amfani da shi wajen najasa wajen kawar da najasar zai kara ma wajen najasa to ita najasar da ka kauda ita tunda baka gama kauce ita ba an yi rangume daga gare ta saboda najasa ce mu'tada ta saba fita ta nan wajen amma in kai amfani da wata najasa ba kuwa ka dangana ta da jikinta ka kawo ka dangana ta da jikinka ka kawo ta wannan wajen to wannan sabuwar najasar gurgudinta ba ai mata afuwa ba kamar yadda aka yi afuwa daga najasar da ta fita daga jikinka ita wannan ba ai mata afuwa ba saboda ka fita daga cikin asal shi kansa istijmar din ai ya fita daga cikin asali asalin najasa ka kubuta daga ita ga baki ɗayan ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi wa thiyabaka tatahhir wajen wanda suka dauki athiyab bi ma'ana shine tufafi din nuni ne akan taharatul habath to amma dangane da wajen najasar idan mutun yayi tsuguno ita wannan najasar saboda zai wahalar a ce mutun ya rabu da ita 100% kun ba yayi amfani da ruwa ba kuma ruwan nan ba lalle ya zama to wadatacce ba a wurare da yawa inda musulmi suke musamman a wancan zamani da suke cikin hamada dan haka sai aka yi afuwa aka yi rangwame sai wannan najasar da ba za ta gama ba za a gama tsebe ta daga jiki ba aka yi rangwame akan ta amma in kai amfani da wata najasar wajen katse wannan najasar za ka dangana wata najasa a jikinka ne to ita wannan najasar da ka dangana ta sabuwa ce ba yayi afuwa gare ta ba kuma gashi nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yayi jifa da ita dan kamar yanda yazo a hadisin Huzaimah bin Thabit wanda wadan suke dangana wannan hadisin marfu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi cewa Hisham ibn Urwa ya rawaito shi daga hadisin Huzaimah a ciki yace awala yajidu ahadukum ayujidu ahadukum thalathata ahjar laysa minha raji'u duwatsu uku ya ishi ɗayanku amma kar ya zamanto akwai bayan gidan dabba tare da shi kar ya amfani da shi kana ka sharri na farko kenan ya zamanto abin da za ka yi amfani da shi mai tsarki ne abu na biyu ya zamanto munaqqin
mai isa mai wato yana da iko, yana da karfin gusar da najasa, yana da sifar cewa zai iya gusar da najasar. Idan ba zai iya gusar da najasar ba, saboda kasancewarsa ya yi laushi da yawa, ya yi santsi da yawa, alal misali salfa, sun kai amfani da ita, ba zai zama ba za a samu na ɗaya ba, ba zai gusar da najasar ba. Yanzu za ta iya yin, za ta iya istijmari, za ta iya tsarki tsarki daga bawali da kai da kwalba, saboda kwalba ba za ta yi tsotse ruwan ba, saboda haka shi bai cika wannan sharaɗi ba. Wannan kuma abu ne wanda yake a dalilin yadda ake amfani da wato al-maqsud, ma'anar yin istijmari ba za ta samu ba da kwalba. Sannan sharaɗi na uku ya zamanto ba shi da hurma, ba shi da alfarma. Ma'ana ba abu ne wanda yake shari'a take ganin alfarmarsa ba kamar abinci. Dalili akan wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi ittijmari da kashi, yake fa innahu zadu ikhwanikum min al-jin, domin guzurin ɗan uwanku ne aljanu. Aljanu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu wa'azi, suka nemi ya sanya musu a kashin kashin naman da muka ci muka jefar, to wannan kashin ya zama shi ne abincinsu. In suka ɗauka za su gagiye shi sai su ji ya koma nama, kamar nama suke ci. So idan mutum ya yi amfani da shi wajen katse najasa, ya haramta musu shi. To kaga an haramta ma aljanu, abinda yake za a haramta ma aljanu yana da alfarma, to ballantana kuma abinda za a haramta ma bani adam. Kamar mutum ya ɗauki gurasa, mutum ya ɗauki gurasa ya ce zai katse najasa da ita. Ai kaga wannan akwai ɓarnatar da ni'imar Allah, tunda tana da alfarma. Don haka sharaɗi kar mutum ya yi amfani da abin da yake da alfarma. Idan wajen nan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala yajidu ahadukum thalathata ahjar, ayanku ba zai samu duwatsu guda uku ba? Shin idan mutum ya tashi istijmari dole ne sai ya yi da duwatsu uku, ko kuwa aƙalla da uku ma ya wadatar? Mazhaban Imam Malik abinda ake nema al-inqa, al-inqa tsaftace wajen. Idan tsaftace wajen ya samu da dutse ɗaya da katsewa guda ɗaya, a wajen Imam Malik ya yi. Dalilinsa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Mas'ud ya kawo masa duwatsu guda uku. Sai ya kawo duwatsu, ya kawo masa duwatsu guda uku, sai ya kawo masa guda biyu da kuma kashin jaki guda ɗaya. Sai ya jifa da kashin jakin, ya ce innahu riksun. To saboda haka sai ya yi amfani, wato mafhumi ya wadata da guda biyu. Tunda ya nuna ya wadata da guda biyu, nassi da aka ce a yi guda uku, saboda ana ganin a bisa galibi tsaftace wajen ba zai samu ba sai an yi amfani da guda uku. Saboda haka guda ukun da aka ce hikimar a wajen shi ne kan cewar sai an yi amfani da hikimar shi ne cewa za a samu inka'i, za a samu tsaftace wajen da guda uku. An fahimta? Kuma abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir, wanda ya zai istijmari ya yi shi wuturi. Yanzu sallar wuturi raka'a nawa ce? Ɗaya ko nawa ko uku ko nawa ko biyar ko bakwai ko tara? Al'ummin ta zama tomara a cika ba. To sai suka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir, abinda ake nufi na wuturi wato ko ka guda ɗaya ne, tun dai an samu inqa'i da shi. To sauran malamai kuma suka saba ma mazhabar Imam Malik. Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce dole sai guda uku. Suka ce saboda mun riga mun lura shari'a tana amfani da abin da ake kira mafhum, al-mafhum, abin da ake fahimta daga lafazi. Yanzu wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kamar a hadisin Khuzaimah bin Thabit, yujzi'u ahadukum thalathatu ahjar, dutse hoge uku yana wadata, yana isarwa ɗaya daga cikinku. ana shine nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan shi malamai suke ce ma al-mantuq nassin kenan wato nassi ne akan cewa dutse guda uku ya wadatar to idan bai kai guda uku ba ya wadatar bai wadatar ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai ce guda uku bai wadatar ba mun fahimta ne daga maganar sa guda uku ya wadatar saboda haka guda uku bai wadatar ba wannan mafhumi ne ba haka ba idan kamar alal misali kace idan kamar kace kowa yazo dan da Zaidu an fahimci kan cewa shi Zaidu ne zo ba wannan mafhumi ne ba mantuki bane ko da yake wannan yana da karfi saboda mafhumin istithna yana da karfi amma kamar wannan na mafhumus sifa abinda ake cewa mafhumus sifa hujja ne saboda shi ba bi ma'ana kamar mantukin da yake da karfi a wajen sa ba saboda haka sai suka ce ai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a abin dutse uku ne zai wadatar dan haka in da kai uku ba zai wadatar ba kuma suka karfafa da hadithin Salman da yazo sahih hadithin Salman al-Farisi mushrikai suna izgiri da su suka ce ku annabin ku ya koya muku komai har inda zaku shiga ban daki har inda zaku tsuguna in kun shiga ban daki sune mu sune musulmi da sai Salman yace kwarai da gaske ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha yace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qibla bi ra'itin aw bawl وأن نتمسح من الأذى بيميننا وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يجي قول من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا عنا من مفسكن شاء الكبلة عن ذا مطبنا دنبا ينجد كوفون يا عنا مكاتي دوتر مكاتي نجسة دحن نم ندامة كما يا عنا من استنجائي دوا سودة بسكيب دا أكبا لكاك وانا منطوقين نفسي من زعل الله صلى الله عليه وسلم to haka suka karfafa a wannan hadith din wanda wadansu sun yi jam'i cewa saboda kasancewar hadithin Abdullah ibn Mas'ud ya nuna cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya wadata da guda biyu din zai ce a kawo masa guda uku sai a kawo masa dutse biyu da kashi da taroso ya jifa da wannan yace na jafa ne saboda haka sai suka ce wannan ya nuna ana wadata da abin da bai kai uku ba saboda haka sai suka dauki hadithin Salman da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akan cewa hannu ne na karhanci bi ma'ana guda uku din shine mustahabbi saboda galiban da za ka samu inqa'i ba za ka samu wato tsaftace wajen yanda ya kamata ba sai kai sau uku to amma wannan hadithin na Abdullah ibn Mas'ud riwaya ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka kawo min wani dutsen yaje ya kawo masa wani dutsen haka ta zo a cikin musnad al-Imam Ahmad ko malamai suka inganta ta sai kaga babu hujja ba abin da yake nuna zai warware cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta cewa ta yi amfani da dutse guda uku dan haka mazhabar malik shafi'iyya ta fi karfi wajen dalili cewa idan mutum ya tashi istijmari idan da dutse ne to lalle ya amfani da dutse guda uku ko kuma ya amfani da dutse guda daya amma ya zamanto yana da girman da zai iya amfani da shi ta jiha uku domin ta amfani da ta jiha uku kamar sai amfani da dutse uku ne in yana da girma in yana da girma yanda abin nan zai zamanto ba kamar kasa ba tubali wanda yake najasar musamman ta bawali za ta iya abin nan tsotsewa cikin sa har ta bayyana ta wani gefen in ba shi da girma to malamai sun yi nasi akan wannan zaka iya amfani da dutse daya amma kai amfani da shi ta jiha uku haka zalika in takadda ce zaka amfani da ita kai amfani ta jiha uku amma mafi kyawu kai amfani da guda uku kuma a mutum ya dauki wannan amfani da shi sau yayi istijmari din sau uku shine fita daga cikin filan wannan wajen istijmar kenan amma kamar yadda muka gabata istinja shine aula shi aka fi so domin Allah ya yabi mutanen Quba dan suna yin sa wato mutum in tashi tsarki yayi da ruwa amma idan yayi da dutse ai wannan babu laifi musamman ga matafiya sannan kuma idan mutum yayi istijmar ya katsa najasa ya mayar da tufafin sa ya mayar da tufafin sa ya sanya gumi zai iya zuwa masa shaytan ya amfani da wannan dama ya shigo ta cikin zuciyarsa ya rika ce masa to ai wannan gumin da kai ya zo ya biyo ta inda ta katsa najasar ya cakuɗa da shi sannan ya gangaro yazo ya bata maka tufarka sannan ka tafi kace zaka yi sallah sallar ka ba sai ba kuma ka ba wani mutum zai iya samun waswasi kan wannan to wannan malamai sun nuna rashin wannan ba a wannan illa ce wannan waswasi ne ba a aiki da shi kamar yanda aka yi rangwame ga sauran najasar da ta yi da ta wanzu a wannan wajen tunda in mutum ba wanki sai ya yi da ruwa ba dole za ka samu sauran najasa to shari'a ta kyale ka taimaka ruhsa to haka dalika in dai wani abu in wannan najasar da aka yi ruhsa ta taɓa jikin mutum sawa'un mubasharatan ko kuma ta hanyar guni da zai kwararo har ya zo ya taɓa jifar wannan duk babu laifi a kai saboda aslan shari'a ta riga ta yi wa mutum ruhsa ta yi masa sauƙi a wannan wajen yana daga cikin sauƙi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin shari'ar musulunci ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya wani wato matsi wani tsanantawa wata takura gare ku ba a cikin addini wannan yana daga cikin sauƙin addinin musulunci na'am
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاعبون ولدت عن مثال عليك اخوانك فقال يا رسول الله حدثنا باخوانك قال بل انتم اطفال واخواننا عن ربنا لم يعصوا بعد وانا اخوكم قال الخوف فقال يا رسول الله كيف تعرف من ياتي بابك من ياتي بابك للامه قال ارايت لو كان جذب الخير مخلوق مؤجلا في خير تكن من دونه قال يا بك خيرا قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا مؤجلين من الوجود وانا صوركم على الخوف فليزادن رجالا عن خوف
وحدثني أم مالك إمام مالك يحيى يروي تونا يحيى الليثي يروي تونا حديثا دجا مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن دجا العلاء ابن عبد الرحمن مولى ابن يعقوب كنا الحرقي مولى الحرقة عن أبيه شين عبد الرحمن ابن يعقوب دجا كم تتم على من مدينة وانت وانا إسنادي دا إمام مسلم yarwaito hadisai da yawa da shi an akwai nusha hadisai ne da aka tattaro su aka rawaito su da wannan isnadin hadisai masu yawa da manya-manya malamai suka rawaito su kusan Imam Muslim ya gama wannan nushar gabaki daya a cikin littafinsa ya saka ta gabaki daya a cikin littafinsa ya daga cikin irin tafai da suke a zamanin tabi'in wanda aka rubuta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nushatu ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira daga Abu Huraira anna Rasulullah da shi al-Ala ibn Abdurrahman babansa Abdurrahman ibn Yaqub maulal Huraqa dukkaninsu mutanen Madina ne kuma suna daga cikin thiqat amintattun masu riwaya ne amintattun masu riwayar hadisi ne shi ku al-Ala manya-manyan malamai sun yi riwayar hadisi daga wajensa gashi ne nan Imam Malik tare da jalalar sa yayi riwayar hadisi daga wajensa haka zalika Shu'ba da Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna da sauran jama'a masu yawa ya mutu a shekara 130 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa kuma yana abin nan shine Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani maula al-Huraqa abin nan shi ma fiqa ne amintacce wajen malaman hadith daga cikin wanda Imam Muslim zai riwayar hadisi daga wajen su anna rasul annabi Huraira daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa makabarta maqbara ko maqbura ko maqjira musallatul bayan dukkanin su lugha ne a cikin larabci ma'anarsa ay mahallul qubur inda ake binne mutane thumma amatahu fa aqbara sannan Allah ya mace ya sanya mutun ya mutu kuma ya sanya shi a cikin kabari to al-maqbara shine mahallul qubur inda ake binne mutane cikin wannan akwai hujja akwai
dalili akan halaccin ziyarar kabari da ma mustahabbancinta. Ziyarar kabari mustahabbi ce ga maza bil ijma, amma wajen mata an yi sabani. Gashi wannan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da ita qauliya da fi'liya. Wannan ga sunna fi'liya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar makabarta, kuma sunna qauliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Da na hana ku ziyarar makabarta, yanzu ku ziyarci makabartu domin suna tunatar da ku lahira. Kuma a ciki sai aka faɗi illar da yasa ake son a yi ziyarar makabarta ɗin, domin a samu wa'azi a wa'aztu a tuna da lahira, a tuna da cewa nan ce fa makwantar. Sannan wani abu wanda yake shi bai zo ba a nafsi, amma za mu fahimce shi daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ziyarar, in yayi ziyarar, amfanar mamacin da wannan ziyarar suna amfanuwa ta hanyar aje ayi musu sallama su samu albarkar sallama, albarkar gaisuwar musulunci, sannan kuma su samu albarkar addu'a. Mamacin, domin in mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa, sai daga cikin hanyoyin da ayyuka suke alhairi yake ci gaba da zuwa gare shi shine ta hanyar addu'a. Idan mutane suka yi masa addu'a, addu'an nan za ta same shi. To idan mutum ya ziyarci makabarta ya musu addu'a, ya kyautata ma wa'annan ƴan uwana su musulmi. Amma baya daga cikin manufar ziyarar makabarta mutum ya je domin ya yi ibada, mutum ya je domin ya yi halwa, domin makabarta ba wajen ibada ba ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, ku yi salla a gidajenku, kada ku maida gidajenku. La tattakhiduha ay la tusayyiruha, kar ku mayar da gidajenku zamanto abin nan a makabarta. Ma'ana za mu fahimta nan cewa makabarta ba wajen ibada ba ce, ba wajen sallah ba ce. Sai da mutanen da suke barin masallatai su bar gidaje su je zauna a makabarta, suna yin ibada, suna wurdai, suna karatun alkur'ani, sun saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda yafi wannan muni shine mutum ya je ya roki waɗanda suke cikin makabartar biyan buƙata, a ce wai waɗanda suke cikin makabarta suna alamul arwa'i, suna tasarrufi, suna yi da iko da kai baka da shi, domin kai ƙarfinka na jiki ne, su ku ƙarfinsu na ruhi ne. Ruhi kuwa yana tasiri akan abubuwan da ke faruwa a nan, saboda haka zai iya dawo maka da motarka in an sace, zai iya bayyana maka barawo in barawo ya maka sata. Saboda haka sai a je abin nan a kaburburan shehunnai, a je ana ta yi musu addu'a, ana ta roƙonsu ba Allah ba. Wannan shi ne asalin shirkar da ta zo zamanin Annabi Nuh. An zo sun ba an yi samu mutane salihan bayi, sai suka yi musu, suka yi hotonsu, suka sa su a kaburburansu, suna ganinsu, suna tunawa da ibadarsu, sai su ma su zazzura su ibada. Da tafiya ta yi tafiya, sai shaitan ya ce musu, sai ya nuna musu, ai waɗannan da kuke gani ai bauta musu suke yi, in suna da buƙata wajensu suke kaiwa, sai su yi musu iso wajen Allah. Allah wa ya isa ya je wajensa gaba gaɗi, ai sai ka je ka bi ta hanyar wani ya maka iso. Sai suka so ma bauta musu, ta haka suka so abin nan a ya'uqa wala tadruna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waɗannan duk sunayen salihan bayi ne, sai suka maida su gumata. To yin wannan baya daga cikin manufar ziyarar kabari, domin ba a kiran wani makhluki, ko annabi ne ko mala'ika ne, jallantana wani, jallantana kuma wani, ba a kiran wani in ba Allah ba, ba a yin addu'a ga wani in ba Allah ba. Shi yasa Allah yake cewa innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah, waɗanda suke ji kawai su ne waɗanda suke amsa kira in an kira su, su ne kawai rayayyu, su ne kawai wanda suke ji. Matattu su ko wannan sai dai an ce Allah, sai Allah shine zai tayar da su. Bi ma'ana matattu ba sa ji, ba sa jin kiran da suke musu. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma stajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, in kun kira su ba za su ji ku ba, ko da ma sun ji ba za su amsa muku ba. Kuma sannan ranar alƙiyama su kafirce, su butulce muku, su yi muku tawaye, ce babu wanmu da ku, ba mu kuke bauta ma ba Allah ba. saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda al'umman farko ba su san shi ba, ba za ka taba samu cikin magabata cikin ahlul qurunil mufaddala da sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in. Wani ya je ziyarar makabarta don ya je neman biyan bukata wajen wani daga cikin waliyai da aka binne ba. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayye, kuma kabarinsa yana nan a Madina, amma idan an yi fari ba a zuwa kabarinsa a je a nemi Allah ya shayar da al'umma ruwa, sai a fita a je a yi sannan istisqa, sannan a ce ma Abbas ya zo ya tawassuli da Abbas shi ya zo ya wuce gaba ya addu'a Allah ya amsa. Amma ba a zuwa a je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a je a roƙi Annabi, a je a istighatha da shi ko a je a yi tawassuli da shi domin ruwa ya sauko. Ba a yin wannan, wannan baya ba za ka samu ba a cikin ayyukan ahlul qurunil mufaddala zuwa makabarta domin a roƙi wani ba Allah ba. Wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata ko shi a rinka tambihi akai, kuma malamai da dama suna tambihi akan waɗannan abubuwa dangane da ziyarar makabarta ga maza, kamar yadda nace ijma'i ce ga mata an yi sabani. Waɗansu suka ce ya halatta, waɗansu suka ce bai halatta ba, haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine la'anallahu zawaratul qubur, Allah ya tsine masu ziyarar makabarta. A wata riwayar za'irat, zawarat masu yawan ziyara, sighatul mubalagha, a wata riwayar kuma masu ziyara mutlaqa, mata. To waɗanda suka ce ya halatta, hujjar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar Baqi'a, Aisha ta bi shi, da ta dawo take tambayar sa cewa yaya zan ce idan na je ziyarar makabarta, sai ya ce mata قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. فاجا إذن دا ما تابعت زيارة كبيرة بجسن الله يسئل مزوارات القبور بس فإذن هكذا يا الله يا مزعى الله صلى الله عليه وسلم وما يخارني أكرشن رأي وسا شنو كمان كان حديث إن لعن الله زائرات القبور فميذاك شيء أكنفا suka ce ai wannan yana da ya dace da lokacin da akai hani ne, domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyarar makabarta, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha, daga baya aka halatta, da aka halatta ba maza kai aka halatta ba hatta mata, bi dalil cewa gashi an tambaye shi Aisha ta tambaye shi ya zata ce ya ga mata, shi yasa Aisha radiyallahu anha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya yanta Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq ya rasu ta je ta ziyarce shi a Makka, taje kabarinsa a Makka ta ziyarci shi. Wannan ya tabbata daga fi'ilin Aisha radiyallahu anha, an ruwaito da asanid masu yawa. Haka dalika na maza kuma wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi, domin gashi an ruwaito Abdullahi ibn Umar ya ziyarci kabarin dan uwansa Asim, sannan ya tabbata ijma'i ne ma dai dangane da maza. Wajen mata ne waɗannan aka samu wannan saɓani, waɗanda ƙauli guda uku ne, kuma dukkaninsu riwayat ne a mazhabar Imam Ahmad. Amma a mazhabar Imam Malik ziyarar mata ga makabarta ya halatta idan aka amintu da fitina, san cewa ba za ta tabarruji ba, kuma za ta je ta rinka kururuwa ba, tana kira ma kanta na shiga uku na lalace. Kun ba a samu wannan ba ya halatta mace ta yi, amma in za ta yi wannan to wannan za a hana ta kawai don ziyarar, ba don ziyarar ba ta cancanta ba, a'a, don saboda kada ta je ta saba ma Allah ta hanyar wannan kururuwar da za ta yi, domin ta zama su daga cikin nufida, wato irin kukan gelo na al'adar jahiliya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta, ita ce ta batsi a fara, sai ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, amincin Allah ya aminci ya tabbata a gare ku, Allah shi ne aminci, sifa ce ta Allah, assalam sifa ce ta Allah, inna allaha huwa assalam, in Allah shi ne assalam, shi ne aminci, ma'anar wannan shi ne wato ai Allah ya amintar da ku daga dukkan abin da ba kwa so, dukkan abin da ba kwa so yayin da ku kwance a cikin wannan ɗaki, to Allah ya amintar da ku. Dar qaumin mu'minin, wato ya kuma abuta ai ya ahla dar qaumin mu'minin, shi ne wannan ta shafe mudaf da kuma mudaf ilaihi ya ɗauki makaminsa, yana daga cikin abinda ake yi a cikin lugar larabci. Was'alil qaryata allati kunna fiha, was'alil qarya ay was'al ahlal qarya,
kaga ahlul shi alqarya shine mudaf ilayhi da aka shafi mudaf din sai aka bama mudaf ilayhi din din almudaf sai ake masa nasda to haka dalika wannan ay ya ahla dari qaumin mu'minin ya ma'abuta wannan gidan mutane waɗanda suke mu'minai shine makafatan musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yarda mu masu ruskakku ne to wannan me yasa akai wannan istifna na insha Allah ai kuwa an san tabbas zai mutu ka ce insha Allah zan mutu ai ko baka ce insha Allah ba ka san za ka mutu aka ce wannan babin tabarruki ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulana li shay'in inni fa'ilun inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah kada kace ma wani abu kuma yankan ta zan yi wannan abun gobe sai dai kace sai Allah ya so to saboda tabarruki da abinda fadan wannan kalmar domin koda abu ne wanda yake an tabbas zai zo amma Allah ne ya nuna mana mi wannan ladabin latadkhulunna laqad ta'ala Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil-haq latadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminin Allah ne yake fada cewa za ku shiga masallaci mai alfarma kuna cikin aminci amma sai Allah yake insha Allah ko Allah shine zai hada ikon a shiga shine ko zai iko bisa komai amma shi kansa Allah sai ya ladabtar da mu yake insha Allah za ku shiga masjidil haram saboda ai tabarruki da wannan kalma to shi yasa nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta waɗansu malamai sun ce a'a mashi'a din wannan istit wannan as-sunniya yake lafazin insha Allah din at-tasniya ko as-sunniya abin da yasa aka kawo ta wannan togaciya da insha Allah an kawo ta ne akan wato riskar mu'mini din a halin imani ai in Allah ya yarda za mu riske ku a cikin imani wato insha Allah tana da ratayar halin da mu za mu zo mu samu kanku kan mu tare da ku wato in Allah ya yarda za mu mutu akan imani mu zo mu haɗu da ku saboda wanda yake da tabbas cewa zai mutu akan imani an ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya ladabtar da al'ummarsa waɗansu kuma suka ce a'a yayi ne kafin Allah ya sanar da shi menene makomarsa domin a farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi ba yana bautar Allah a cikin wannan kamalar tsoron da kamalar kwaɗayi amma Allah madaukakin sarki bai sanar da shi ya ƙarshen sa zai kasance ba wala ƙarshen da wanda da cikin sahabbansa domin Uthman bin Maz'un ya daga cikin farkon sahabbai da suka rasu bayan rasu sai wata mata take ce masa hani'an lahul janna hada Allah da shi dan aljanna sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata me ya sanar da ke yace shi dai yaqini ya zo masa kuma wallahi ina kaunar ina masa kaunar alkhairi yace to wallahi ni kaina ban sani ba bayan kuma ni manzon Allah ne ban san abinda za a yi da ni ba ma adri ma yusali bi wala biku ce ban san abinda za a ban san abinda za a kare da ni ba wala da ku ya kwabe ta akan katta fadi wannan sai shaida a kansa to shi ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan daga baya Allah ya sanar da shi kuma matsayin sahabbansa yace ba yace wanda suke bai'ar Hudaybiya da wanda zai shiga wuta daga cikin su guda go ashar mubashirin bil janna dukkan su ɗan aljanna ne shi fa Sa'd ibn Abi Waqqas zai zo mutuwa a kansa yake kuka yace kada kai kuka wallahi ni ɗan aljanna ne Allah ba zai min azaba ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma da bai gaya musu ba dan Allah ya jarabce su samu wannan kamalar tsoron Allah din da kuma kamalar kudi gare shi kada ka ce kai kana da show banka kai kana da tabbas kana da free palo kamar yanda waɗansu suke ganin kan cewa duk abin da za su so su yi sai sun riga sun samu ceto sun riga sun samu ceton shi waɗansu haka suke faɗa akwai wanda yake suna cin kuɗin mutane suna gina suna alfasha ko maka damuwa da wannan saboda suna ganin kan cewa don kawai sun karɓi wani wurdi shike nan wannan ya tabbata kan cewa ba za su taɓa ɓata in wuta azaba ba ina kake da nafsi da baya zuwa sai daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kowa za ka bauta ma Allah ne bainal khawfi war raja hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai da Allah ya bautar da su a wannan makamin tukuna bainal khawfi war raja sannan daga baya Allah da suka zamanto sun samu kamalul ma'arifa da Allah cikakken sani da Allah ya zamanto ba za su rutu ba za su yi ujubu ba sannan Allah ya ba su wannan sani
amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce lokacin da shi kansa bai san yadda al'amarin sai kasance a garshe ba tunda gashi nafsi ne wannan hadisi ne sahihi kuma ya dace da al-Qur'ani kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah yake kaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ba sabo bane cikin manzanni kuma bai san abin da za a yi da shi ba shi ma kuma bai san abin da za a yi da ku ba farkon al'amari kenan daga baya Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wa'annan abubuwa wanda na cewa ga yanda karshen al'ummar za su kasance na kwadaitarwa suka samu kwadaituwa da wannan amma sai da suka wuce halin tsoro tukuna din ya zaman tokan cewa ba za su aminta ba su gankance su kin aiki mu nan ba mu da wannan shoban ka din amma yanzu idan da za mu zo mu karanta hadisan garabasa hadisan cewa sun ka mutu da ko da la ilaha illallah ne kawai mutane wanda yake za a zo da tilin sabo iri-iri kuma za a zo da bitsaka da la ilaha illallah a safi firin jaye a kan gaban nasu sai mutum ya kwanta ya tabbaci ce a cikin suna ce la ilaha illallah shi kenan mu sani wannan saboda ba mu samu wannan kamalan tsoron Allah shi yasa waɗansu sahabbai irin waɗannan hadisan ba su faɗe su ba sai da suka zo mutuwa saboda suna jin tsoron su ɓoye ilimi kamar yadda zai zo mana hadisin Usman a nan gaba shi ma yana daga cikin irin wannan babin saboda haka wannan ma'anar inna insha Allahu bikum lahiqun ai in Allah ya yarda za mu haɗu da ku a cikin halin imani ni shi yasa zaka ga annabawa suke roƙa ma kansu Allah kan Allah ya ba su kyakkyawar cikawa annabi Yusuf yace fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace kai ne waliyi na a duniya da lahira ka dauki raina ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi ina roƙon Allah Allah ya sa ya mutu a cikin musulunci annabi Ibrahim yake cewa wa jinibni wa damiya an na'budu al asnam ka tirar da ni da ayyana da mu bauta ma gumaka annabi Ibrahim da kansa yake yana neman Allah ya tsare shi daga bautar gumaka kina Allah ya tsare shi daga shirka annabin Allah ne ba shi da tabbacin cewa ai ni na riga na shallake sai dai wadansu kuma sai dai yan baya annabin Allah Khalilur Rahman to wannan shine wannan sai daga cikin wajhi kenan kaga kowanne daga ciki yana da hujja na kawo insha Allah a wannan bigira to wannan hadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa assalamu alaikum kaga sai musu da sigar kitab da sigar muqaqab ko kuma wanda yake da rai zaka ce masa assalamu alayka wannan ya nuna raddi ga fahimtar da waɗansu almajiran Abdullahi ibn Mas'ud suka yi wajen tahiyya yadda suka canza ta kamar Imam al-Bukhari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe sai muka rinka cewa assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh suka cewa assalamu alayka in ka ce ta su ba nasi ne daga Abdullahi ibn Mas'ud ba wala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har aka samu waɗansu kamar Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan wannan fahimtar yana ganin mutum ya zo ta hiya mai kai ce assalamu alayka sai ce assalamu ala nabi to wannan fahimtar kuskure ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matattu da ce musu assalamu ala amwatil muslimin sai ce assalamu alaikum Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi hayyu fi qabrihi junta ash-shuhada hayyu ahya fi quburihim kuma annabawa dukkan shuhada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a hadisin bahaka al-anbiya ahya fi quburihim annabawan Allah rayu ne a cikin kaburburan su kuma haka shine yake cancanta a ce masa assalamu alayka ba ka ce assalamu ala nabi ba da sigar gaiba dan kana ganin baya ne a'a yana in ce masa kamar yana tare da ke kamar yana nan da rai musamman ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa idan ya masa sallama Allah madaukakin sarki na dawo masa da ransa ya sake amsawa idan ya amsa masa sallama kuma sannan sayyidina Umar da ya tashi koya ma al'umma tahiyya akan minbari ya koya musu tahiyya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana amirul mu'minin ya koya musu sigar tahiyya wanda Imam Malik ya riko da ita cewa ga yadda za ku yi tahiyya ku ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi gaban sabai ga baki haka ya koya musu sayyidina Umar da ce ku ce assalamu ala nabiyyi ba tunda zai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi gare ai bayan annabi ne ya koya musu tahiyya sai ya koya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta nasab wannan saboda haka wannan abin yana daga cikin abin nan kuskuren fahimta wanda za a ce bai kamata a wajen tahiyya a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai ya ce assalamu ala nabi kamar yadda yake hadisi ne wanda yake manyan malamai su wannan fahimta almajma abdullahi ibn mas'ud amma ba wanda baya kuskure ba wanda yake ba a karban ba a abin nan wata maganar sa a karba wata kuma ba za a karba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na amma wani sa duk abin da yazo daga wajensa sai mu maida shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dace da abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abi hawa ni'mat in ya dace ba kuwa muna tare da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam yace wajidtu anni qad ra'aytu ikhwanana ina so a ce na ga ƴan uwana wato na burin na ga ƴan uwana al ikhwan wato wanda yake ƴan uwantaka abinda ake nufi da al ikhwa na wajen al ikhwa al imaniya ƴan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa mu'minai sune kadai ƴan uwa ƴan uwantakar imani ta hada musulmin farko da na karshe ta hada wanda suka fito ciki daya da wanda ba su fito ciki daya ba ta hada masu jinsi daban-daban to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yana burin a ce ya ga ƴan uwansa قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك كيف حبيتك يا رسول الله مو با ان وانك بني قال بل انتم اصحابي يتي اكو صحابيناي اصحاب جمع صاحب الصاحب واتو وند يي ابو يا ابو تشي متوم كما ابن دا يكي نيتي دا صحابي صحابان منزان الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sa'a daya ne yana imani da shi kuma ya mutu a cikin imani wannan shi ake ce masahabi wanda da wannan matsayin suna za su zama fiyayyen al'umma fiyayyun al'umma baki daya bayan annabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabai a ku sahabbaina ne amma ba wannan ƴan uwansu duk da yake su ma ƴan uwansa ne kuma imani ne ya haɗa su amma ƴan uwan da yake nufi ba su sahabbai ba su sahabbai an keɓance su ki cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan haka wannan shi yasa din bai kamata a yardan makai da abin da yake koma baya ba kinka in ka kai mujarradin ƴan uwantaka ce to wani ma zai tarayya tare da su dukkanin mu zamu tarayya da sahabbai in ƴan uwantaka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin sahabi wannan sai su kawai yake kanta da su to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ku kuna da wannan keɓantaccen matsayin وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أو أمي سوني ودن حيا زبا سزوبا حيا زبا سبينا بعد أن كتا حيث رواية حديث أبو جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يبين سودا كانت شوى سوني الذين آمنوا بي ولم يروني سوني وند سكي إيماني ينيب سجنبا حيث رواية أكتي سنسى متكد سنسى ملتفي سنكرنسى su sama alqur'ani sun karanta suka ji batun annabin gaskiya suka yi imani wanda ga sunan har yanzu ana samun su nawa ne za su je watakila a cikin internet za su je su ga alqur'ani su karanta alqur'ani su karanta wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan sune ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwayar ana cewa kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira wanda Ibn Abdur yace hadisi ne kyakkyawa cewa ɗayan su yana burin a shirye yake ya batar da dukiyarsa ya mika iyalinsa don kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imani da so da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana in za a ce ga baki daya dukiyar da ya samu faido da garatu ce gaba daya ta da saving da komai da komai da duk ya tattaro su da kuma iyalinsa da ƴaƴansa ya bayar da su diya sai ya bayar da su sun zamanto bayi dan kawai maimakon wannan a ce za a je wannan in yi haka zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kanciya shi a shirye yake ne wannan to wannan shine ne gaskiyar imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka cikin ta su kamar yadda zo a hadisin Abi Huraira to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana qaraquhum ala al-hawd ni ne marigayin su a tafkina alfarat abinda ake nufi da alfarat shine wanda idan mutane suna tafiya ko ana cikin tafiya sai a tura shi je ya nemo inda tafki yake ko inda yake akwai rijiyar ruwa ko inda yake dai za a samu wani abu za a samu ruwa za a samu tafki ko makamancin sa in ya je ya samu wajen sai ya dawo sai ya musu jagora ya zo ya kai su wajen yana zuwa ya shirya musu, ya shirya inda kowa zai, inda kowa zai gangaro da raƙuman sa ko tumakansa zuwa shi, shine ake cewa al-farad, al-farid ko al-farad. Al-hawd, al-hawd shine tarki. Wannan tarki daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi sabani akan tarki din nan, shine al-kautsar ko ku shi al-kautsar din kogi ne a cikin aljanna. Wanda nabiyin ku san shine mafi inganci, al-kautsar shine kogi da yake cikin aljanna. Amma shi al-hawd tarki ne da kafin a shiga aljanna, bayan an yi hisabi, an ketare sirati, sannan za a zo a sha ruwa a cikin sa. Idan duk wanda ya sha daga wannan, duk wanda ya sha daga wannan tarkin, to ba zai saki kishirwa ba har abada. Shi da kishirwa sai dai ya ce zai sha ruwa don kwaɗayi, don sha'awa, ba don ya kashe kishirwa ba, ba don ya kashe kishirwa ba. Allah zai kashe masa kishirwa. Inda kishirwa ɗin ma ai halittar Allah ce, kishirwa halittar. Abin da zai nuna muku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana ya yi ni, zai iya yin kwana da kwanaki yana azumi, bai ci ba bai sha ba, saboda yake inni abitu yaqumuni rabbi wa yasqini, in kwana ubangiji na ce gani yana shayar da ni, shine ya bashi abin da yake zai sa babu kishirwa babu yunwa. Saboda abin da yake halitta ne daga Allah, kuma ikon Allah wato ya fi da haka, ayoyin Allah suna da yawa. Ko kuma mutum kai akan ka za ka ga alamomi na ikon Allah a cikin rayuwarka, wanda in ka ji irin wannan sai ka tabbatar kan cewa ikon Allah ya fi da haka. To ita kanta kishirwar Allah zai dauke ta daga sha daga cikin wannan tafkin. Tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma. An yi sabani wajen fadar, wajen riwayoyin hadisai akan girman sa. A waɗansu suke tafiyar wata ɗaya, waɗansu hadisan sun nuna kan cewa daga Aila zuwa Sana'a da take Yemen. Aila a cikin yanzu a cikin tana cikin Isra'ila, Eilat tana nan a gefen bahar Maliya da abin nan a bishin Red Sea, baharo shi ake cewa baharul Qulzum. Tun daga nan aka ce girmansa, tun daga nan har Sana'a. Waɗansu kuma aka ce tsakanin Adan da Aila, riwayoyin dai daban-daban ne, wanda malamai suka ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abai daban-daban ne a lokacin daban-daban, wanda kowa zai gaya masa a kiyasin saurin tafiyar da yake fahimta a lokacin. Shi yasa riwayoyin suka sha bambam. Amma guda ɗaya ne, kuma girmansa ɗaya ne, an kusantar da girmansa gare mu. Akwai kofuna, kofunan yawansu yawan taurarin da ke cikin sararin samaniya. Saurata in aka zo sha, babu shaka bani, kamar yadda Malam Ibrahim Khalil yake cewa, yace babu shaka bani. Ka san mu ne nan wajen, in dai aka ce sai an bi layi wajen cin abincin sadaka ko shan kunun zaƙin sadaka, sai an yi kokawa saboda shaka banni. Da su babu shaka banni a can, kowa da ya zo kawai ɗaukan kofinsa zai iya sha, babu turmutsutsu, ballantana a yi doke-doke saboda yawan kofunan adadin nujumis sama. Duk wanda ya sha kuma ba zai sake kishirwa har abada. Ruwan nata ya fi zuma zaƙi, ya fi nono fari. Wato idan mutum ka ci wata 'yar itatuwa abin nan a wani daga cikin, ko irin su fasa dabur ko wani irin daga cikin 'yan itatuwa wanda yake ba kika samun sa ba, in ka ci ka ji daɗin, yi maka daɗi, to wannan ya sanya ka tana da aljanna. Ina cewa wannan fa Allah fa shi ya halicci wannan abin, kuma ya halicce shi ne daga rahama guda ɗaya daga cikin rahamominsa wanda ita ke saukar da ita a nan duniya. Lahira ku rahama ce 99 ne, da shi ne zai halicci daɗi na abincin aljanna, daɗi na duk wani abu da ake sukuntawa na aljanna, duk da wannan rahama 99 ce. Kaga wannan na nan duniya ma ka ci abu wanda yake zaƙinsa ya fasa maka hankali, ballantana kuma na aljanna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana waɗannan abubuwan, amma ba za mu taɓa riskan haƙiƙaninsu ba, don bai taɓa karsuwa a cikin zuciyar wani ba. Ballantana ma har ya san shi ko ya ɗanɗana shi. Qalu ya rasulallah, sai suka ce ya rasulallah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati. Suka ce ya rasulallah, ya zaka san wanda zai zo bayan ka daga cikin 'yan al'ummarka? Mun kai da mu ka san mu, to su ba da za su zo baka san su ba, ta yaya za ka gane su ranar alkiyama? Za a haɗa mutanen farko da na ƙarshe. Qal, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita law kana li rajulin khaylun ghurrun muhajjala. Kike ka bani labari, idan a ce mutum yana da dawaki gurrun muhajjala masu fari biyar fari biyar wato goshin su da haske kafafun nasu guda hudu da haske shine fari biyar ko baki irin amma kuma abinnan goshin sa fari kafafun sa farare suna shine duk wata take cikin fari biyar to a ce ka a ce idan ka ga mutum a ce mutum yana da dawaki irin wannan masu fari biyar fi khailin buhmin buhmin a cikin dawaki bakake kir wannan su ma larabawa suna da wannan sai mu ce baki kir su ce fari jajawur su su ma suna da wannan baki sai su ce sai su ce buhmin buhmin fari fatti abyad nasir su ma suna da irin wannan abin nan larabci yana da wannan balagar shi ba to ki khailin dum a cikin wato dawaki bakake kir la ya'rifu khaylahu kaje gane da nasa dawaki ma kike ne dawaki ne gaba ki dai baka ke kirin amma akwai wadansu masu fari biyar yanzu mutum ba zai tantance su ba qalu ya bala ya rasulullah suka ce zai iya ya rasulullah qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min al-wudu to su an al'umma ta ranar al-qiyama za su zo suna da fari biyar daga alwala ai wato gabobin alwalan nan da ake wankewa sai a tashi sai mu tashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah dukkanin mu muna fari muna da wannan hasken to wannan dalili ne daga nan waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kai suke alwala tunda in kowa yana alwala ai kaga ba za a samu tantancewa ba domin suka kuma karfafa kan cewa hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hada wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wannan ce alwalata da alwala annabawa kafina wannan hadisin bai inganta ba saboda haka suka tafi akan cewa alwalata ce anta da tsoho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba ta da ƙarfi magana ce mai rauni domin kissoshi da suka zo na al'ummomin magabata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa suna alwala ko ba annabawa ba daga ciki akwai Saratu bakin Annabi Ibrahim Saratu ba annabiya bace sai yake Ibn Hazm dole su daga cikin malamai suna ganin annabi ya ce tunda mala'iku sun mata magana amma wannan da'ifi ne tunda Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura Allah bai saukar da wani ba bai aiko wani ba daga cikin mutanen alkaratu sai mazaje annabawa mazaje ne babu mata babu mace annabiya duk da yake an samu malamai da suka faɗi haka to Saratu ba annabiya bace lokacin da suka shiga wajen Jabbarin sarkin Misra da yake a kawo masa ita saboda kenta yana so yayi alfasha da ita sai aka kawo mata ita aka shigar da ita wajen sa sai tayi alwala ta tashi tayi sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da yazo zai kama ta sai hannun ya make ya kasa samun hanya a kanta shine yake cewa shaytan ya kuka kawo mu ba bani adam ba kaga shahidi anan tayi alwala kuma haka nan ma Juraij kuna da kisan labarin Juraij da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu mai ibadan nan wanda yana cikin sallah uwarsa ta kira shi yace ya rabbi ummi wa salati gashi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni sau uku gana kiran sa bai amsa ba saboda haka tace to in ku haka ne Allah kar ya kashe shi sai Allah ya hada shi da mata masharranta sai aka samu ta karuwa taje ta ciki sheginta ta haihu ta zo ta kawo tace ai shine ya mata ciki aka zo ana aka ce sako daga kan hasumar da yake ibada in ko bai sako ba za a rushe ta ashe shi mutumin banza ne ana ganin sa salihi ashe yana can yana aika aika ya sako aka jarabce shi da wannan shine sai ya tashi yayi alwala kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari yayi alwala yayi sallah yaje yace ya gulam yace yaje ya sami yaran jariri ne yana cikin tsumma yace masa wane ne ubanka sai yace manomi ne sai abinin ra'il ganam wani makiyayi da yake cikin nan wajen shine yayi zina da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda yayi magana a cikin tsumman haihuwa sai mutum biyu da Annabi Isa da Juraij da yaron da Juraij ya sace yayi magana to a shayi kaga shi ma yayi alwala daga nan ne kissar Juraij malamai suke daukan cewar hujja abin nan idan mutum yana sallah ta nafila iyayensa suka kira shi ya yanke ya je wajen iyayen nasa domin gashi Allah ya amsa ma mahaifiyar Juraij a kansa inda yana da fiqhu da yana da fahimta sai san kan cewa amsa kiran mahaifiyar ta fi masa bisa ci gaba da nafilar sa wadansu suka yi tawassufi suka ce a'a ya gaggawa ya gama sallar sai ya je wajen iyayen ya hada dubin المهم الشاهد كاجنا ان نونا تيوا الامومي ده suka gabace mu mutanen al'umma su ma suna alwala to idan suna alwala za ya su ma kenan za su tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gane su ba kenan to sai malamai suka ce a'a mu wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muka ke kunta da wannan haskiya su za suna alwala amma ba su da wannan falalar za su alwala amma ba za ta ba su wannan haskiyan ba mu ko zamu alwala mu samu wannan haskiyan da alwala ta alala ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana faratuhum ala al-hawd mine margayin su akan tarki fala yuzaddan rijalun kada a kori waɗansu mutane an haudi daga tafkina haka wannan riwayar ta Yahya ibn Yahya al-Layth tarwaito fala yuzaddan waɗansu sun ce fala yuzaddan ko waɗansu bi abin nan lamu tauki fala yuzaddan rijalu wannan ita ce riwayar Abu Mus'ab mana ya riwayar ta take fala yuzaddan yawa ita ce riwayar Yahya wannan riwayar Abu Musa ce ta wannan littafin nawa malai shi mai wannan nusar yayi kuskure riwayar falalu ta danna da la nahiya wannan riwayar Abu Musa Abu Zuhri ce daga cikin wanda suka rawaito mu wata daga cikin malaman Madina almajirin Imam Malik ɗan Madina amma riwayar Yahya al-Laythi in falalu ta danna mu cewa wallahi tabbas wannan lamu tauki ce take shiga akan abin nan lamu kasance da take shiga a cikin tauki wato wallahi za a kori waɗansu mutane daga tafkina kama yuzadul ba'iru dal kamar yanda ake koran raƙumi wanda ya bace daga garkensu kazo raƙumanka kazo ka shirya ma raƙumanka wajen da za su sha ruwa babu makiyaya a cikin mu ina da makiyaya za su fahimta kana kiwo ne wani wurin in mutum ka zo da raƙumanka ka shirya musu wajen da za su sha ruwa sai ka ga wani raƙumi ya toka san daga inda yake ba ya zo ya kutsa shi ma yana so ya sha ya za ta yi mata sai ka kore shi shi ma ya je mai shi ya je ya samu masa wajen da zai sha shi to kamar yanda ake korar wannan wato ɓataccen raƙumi wanda yake ba shi da makiyayi ba ɗan kowa ba shi da makiyayi kamar yanda ake korar sa haka waɗansu mutane za su zo su a tafkin na za a kore su a riwayar fala yuzaddan riwayar abu mus'ab az-zuhri kada waɗansu mutane su kuskura a kore su daga tafkina kamar yadda ake korar wato abin nan a raƙumi ɓatacce wato hali ne na kan cewa kada mutum ya kuskura yayi abinda zai kai shi ga wannan tafkina shi kunadihim ala halumma ala halumma ina kiran su ala halumma kuzo halumma suna ne wannan ismul fi'il ne wanda yake abin nan a daya da biyu da jama'a duk ɗaya ne ba za ka ce halummu ba a lugar hijajiyyin sai a lugar bani tamim kamar yadda kun dauka da katon da kun sani ai ko abin nan a katon da ya kawo a cikin farkon sa ya kawo sigar halumma da cewa wannan tana daga cikin sigar ismul fa'il a lugar tamim haka take ga mufrad za ka ce masa halumma ya rajulu ka ce halumma ya rijalu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa abin nan halumma ilaina wala yatuna al-basa illa qalila qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga ba ce halummu ilaina ba wato kuzo matsala zai rinka ce musu ala halumma kuzo fayuqal sai a ce masa mala'iku su za su ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum qad badalu ba'dak sun musanya addini bayan ka sun musanya shiriyar da ka bar su akai sai ta riwaya innahum lam yazalu ala adbarihim al-qahqa ba su gushe ba suna komawa baya akan digadigan su suna komawa baya sun bar addini a wata riwayar kuma innahum qad ghayyaru wa badalu sun musanya sun canza fa aqulu fasuhqan sun ce to ku yi nesa da ni shi ne ma'ana as-suhuq kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق كو اسكا تبغى شاوجي سحيق واتو بعيد منيكا ومعنى السهو كان اي فبعدا 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 واتو انيسا تاسو انيسا تاسو من الله صلى الله عليه وسلم انيسا كنسا دشي wannan hadisin yana nuna abin da zai faru ne a tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama cewa duk wanda mutum ya ji tsoron kusa daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya canza shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza daga sunna ya koma bid'a bayan ya riga ya san sunna ya koma kuma ya dauki hanyar bid'a to ranar alkiyama ba zai sha daga cikin wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka za a kube shi kamar yadda ake kula arba'ir al-bu'ir abdal Allah ya kashe mu a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa aqulu ashabi a riwayar usayhabi wannan ƴan sahabbaina ne wannan riwayar shi'a sun yi riko da ita ba sun kafa hujja ba sun yi riko da ita dan kafirta sahabbai suka ce wani yaro cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabbaina ne na san su amma sai a ce sun canza addini na'am da kike cewa ban ji ba shi'a ne suke faɗan haka amma riwayar ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce waɗannan sahabbaina ne zai ce waɗannan sahabbaina ne to shine a suke cewa tunda haka ne ya nuna cewa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi rubuta bayan sa to duk wanda yake tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumla ta kidan su sun yi rubuta wannan ya kafirta tunda ya bar abin da yake sananne ne a cikin addini abinda ake nufi da wannan hadisin inda Hadisa ibn Zu'ayy ɗaya daga cikin waɗanda suka riki sahabbai da ya rawaito wannan hadisi din yace abinda ake nufi waɗanda suka yi ridda zamanin sayyidina Abubakar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin su wanda yake sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi ma'ana cikin wanda suka yi imani da shi lokacin fatuhu Makka da sauransu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ridda aka yake su waɗansu sun dawo waɗansu kuma aka kashe su a cikin riddarsu to su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa su da makamantansu amma waɗanda yake suka tafi akan istiqama akan addini kamar yanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurin suka tafi akai gabaki ɗaya ahlul hudaybiya jannatuna kuma as-sabiqun al-awwalun akan al-hadi al-awwal aka san su ba wanda ya taba daukan wannan hadisin akan su kuma wato ai mushkilan idan shi'a suka ce wannan hadisin ya hau kan Abubakar da Umar da Uthman da wanda suka yi Abubakar da Umar mubaya'a su ake nufi su ne suka yi ridda to su kuma wani hujja yaya za su yi da khawarijawa da suke cewa wannan hadisin ya hau su a wajen khawarijawa su ma sun yi amfani da wannan hadisin duk da ƴan bid'a ne wanda ba a kan tafarkin sunna ba su ma ƴan bid'a ne kuma shi ba za yanzu za su da jawabi a kansu su ma sai suka daga cikin gurɓatacciyar fahimtarsu sai suka ce Abubakar da Umar da su Sa'ad ibn Abi Waqqas da wanda bai shiga yaƙoƙi da ake tsakanin sahabbai ba su suna nan garam akan imani amma da Uthman da Ali da Talha da Zubair wanda suka da Muawiya duk wanda suka yaƙi tsakaninsu da musulmi tsakaninsu da juna to dukkaninsu sai shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan hadisi su ma sun yi ridda saboda haka idan shi aka gama rawar rigimarsu da khawarijawa suka ce khawarij ga jawabin sayyidina Ali bai su sayyida da fitar da sayyidina Ali daga cikin wannan abin da ya fitar da sayyidina Ali shi ya fitar da sayyidina Uthman abin da ya fitar da sayyidina Ali shi ya fitar da sayyidina Uthman da Talha da Zubair da sauransu kun fahimta shi ka Ibn Taymiya yake cewa raddin da suka yi ma khawarij shine raddin ahlus sunna akan su khawarijawa sun yi musu ilzami da wannan hadisin su ahlus sunna maganar su akan khawarij dai suke da maganar su akan shi'a ba su fahimci hadisin nan a yanda yake ba hadisin nan yayi magana ne akan waɗanda suka mutu lokacin hurubun ridda da wanda suka daddala addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba kawai kan sahabbai ba cikin sahabbai cikin wanda ya zo da lafazin da sigar sahabbai wanda suka ɗauke shi a kai ɗan waɗanda suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu Makka kuma suka gan shi
saboda haka bisa suna a istilahi sahabbaini sannan suka zo suka fada cikin fitinar ridda har aka kashe su a haka wannan shine fahimtar wannan sahabi shine fahimtar ahli sunna akan wannan hadisi kamar yadda qaulul qabisa ta cikin du'a yake amma su kuwa kawarijawa sai suka dauki hadisin akan Ali da Uthman da Talha da Zubair da wani da sauransu daga cikin sahabbai wanda suka shiga cikin yakin fitina shi'a kuma suka dauki hadisin akan sauransu sahabbai baki daya a wajen su umman da guda biyar ko shida ko goma sha uku ba wanda ya kira dukkanin su sun yi ridda to shine in shi'a sun kawo ma ahlus sunna wannan hadisin sai a taimu menene su jawabin su akan khawarij akan su ma ai khawarij sun kawo musu wannan hadisin jawabin da suka kama khawarijawa shine jawabin ahlus sunna akan wannan hadisin ballantana wajen shine jawabin da suka yi shine raddin da suka yi ma wannan hadisin raddin da suka yi ma khawarij shine raddin ahlus sunna akan su har da cewa wannan hadisin baya bukatar wani iskali a wajen abinda malaman ahlus sunna saboda farko dai akwai wannan ma'ana sahihiya saboda inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim al-qahara yayi nasi akan cewa sun yi ridda waɗanda za a kora dinnan waɗanda suka yi ridda ne su wanda ke shi a wannan zahiri waɗansu kuma suka ce a'a wannan akan waɗanda suka daddala ne kuma riwayar ashabi dinnan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita ba a mahallin ta ba na as-suhba al-ma'ruf as-suhba wanda aka ci ai wato ɗan al'umma ta tunda wata riwaya ake cewa innahum min ummati ɗan al'umma ta ne to wanda yake ɗan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga kenan tun daga shi sun tsallake sirati sun tsira daga wuta amma sun zo an kore su daga sha daga cikin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba zai hana su ba ya zama sun samu shiga aljanna ko da sun baddala saboda me saboda shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya rufe su ko gafara Allah ta suke su ko kuma su zauna a cikin wannan azabar tar kishirwa tunda dama ai abinda shan ruwan tafkin zai hana su shine kishirwa to su zauna cikin azabar wannan kishirwa din har kuma Allah madaukakin sarki ya musu ukuba kan bid'ar da suka yi da karkacewar da suka yi daga nan kuma su je cikin aljanna domin duk wanda ya mutu da koda misalin garatin na imani ne ba zai dawoma a cikin wuta ba
sana na so mu karasa wannan bajin amma da alama lokaci ya bai so sai ku yi hakuri ba mu samu na so mu karasa wannan bajin jami'ul wudu amma lokaci ya kure zamu ansa tambayoyi insha Allah Allah ya kai mu mako na sama zamu mako mai zuwa ina da tafiya a ɗan uwan mu musulmi da suke kasar ile ife sun shirya wani karatu na kwana biyu da suka gayyace ni na je ne musu a mako mai zuwa insha Allah so mako mai zuwa ba za mu yi karatun mawaka ba da karatun asabar da lahadi sai Allah ya kai mu mako na sama bayan mako biyu kenan insha Allah ina godiyan Allah da za mu yi karatu na asabar a ko da na awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi insha Allah jibi ma za mu yi bi iznillah na'am eh ka tun aka farga lahadi ba ni mu wasa ba eh wato imam malik yana ruwaya yana da almajirai da yawa da suka zo suka saurari wannan multafi na muwatta daga wajensa suka ruwaito shi to kuma kowanne abinda ya saurara yawanci abinda suka yi za su zo su karɓi littafin muwatta na imam malik su rubuta hadisan sai su je su yi muƙabala su tabbatar cewa rubutun da suka yi daidai ne sannan su zo su zauna akwai wanda yake karatu a majalisin imam malik shi yake karanta masa kowa yana bi suna tafihi in suka tabbatar in suka gama wannan sun samu wannan wani lokaci kuma za a sake zama a sake karanta muwatta imam malik ya karanta muwatta ba sau ɗaya ba ka sau biyu ba kowa akwai wanda ya samu riwaya ka to wanda suka rawaito muwatta suna da yawa wanda ta fi shahara a nan ita ce ta wannan Yahya ibn Yahya al-Layth shi ne take gina cewa haddathani Yahya ɗansa Ubaydullah shi rawaito littafin daga wajensa domin duk da fannin da kuke gani da isnadi ake rawaito har yanzu akwai altafai da ake ruwaitowa da asani akwai daga cikin malamanmu wanda har yanzu suna da asani zuwa ga Bukhari da Muslim wanda muka zauna tare da su a Madina sun ce ma mu zo su ba mu isnadin dan ma mu rubuta mu samu albarkan ta amma ni na ga ba shi da wannan sai dai kawai din da ake da sunna mutanen da ake ayi amma ba shi da alaka da isnadi yanda yake ada dan kusan cewa din ta fannin haka aka rubuta su kawai sun ce su ake ba a abin nan a wani waje a wata library ko a apoye a wani gida aka je aka dauko su aka fito aka nuna mutane da galibin Imam Malik a mutane ne wanda suka ruwaito suka ji aka karanta tun daga suka ji daga wajen malamin su ya ji daga wajen malamin sa har ya kai ga Imam Malik to Ubaydullah shi ruwaito daga Yahya ibn Yahya Allahi to shine yake cewa haddathani Yahya shi Ubaydullah shine yake cewa haddathani Yahya ai Yahya ibn Yahya Allahi Imam Malik yana da Yahya ibn Yahya guda biyu duk sun yi ruwayar muwatsa daga wajen sa da wannan na yammacin duniya na Andalus Yahya ibn Yahya Allahi akwai na gabas kuma Yahya ibn Yahya An-Naisaburi wanda yawan hadisan Imam Malik da suke cikin Sahih Muslim ta hanyar shi wancan dan mashrik din shi na gabas din Yahya ibn Yahya An-Naisaburi daga yawan hadisan Imam Malik a cikin Sahih Muslim ta hanyar Yahya ibn Yahya An-Naisaburi da Abdullah ibn Wahab a cikin Sahih Bukhari kuwa yawan hadisan Bukhari daga Musnad Qadin Al-Qanadi da Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi da Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr to amma mu anan wajen wanda ta fi shahara ita ce Yahya Al-Laythi suna nan da yawa a yanzu cikin muwaffa wanda ake da ita kamila na san akwai guda uku kamila cikakkiya akwai wannan ta Yahya Al-Laythi akwai ta Abu Mus'ab Az-Zuhri Al-Madani ina da ita akwai ta Muhammad ibn Hasan Al-Shaybani akwai muwaffa din ibn Al-Qasim an samu dan kifa ga kadar daga ciki akwai muwaffa din ibn Ziyad itama yar guntuwa aka samu sannan akwai muwaffa din Al-Qanabi shi ma an samu yar guntuwa daga ciki saboda haka shine ma'anar wannan abin nan ba kuma kowanne mutum yayi ko ana yin kabbara ka kama hannunka ko ka saki hannun sannan ka kama hannunka din almuhim dai mutum yayi kabbara sunna ce sannan bayan yayi kabbara din ya rike hannunsa sunna ce to zaka rike hannun din sai ka dago daga nan ne zaka ka rike hannun koko in kana soke hannun ma ka rike hannun in kai wannan kowanne kai duk din namu kar ma daina tsarantawa kan wannan abubuwa الجامع شيني مي تتر ابو بوا دا يوا مولا جامع الوضوء واتو حديثي دا تتر ابو بوا دا بان دبان كان الولاء كان الولاء كا ايا دوبا شفتا ابو من دا سكي ورو وريتا روان دا اكي الولاء دا شي سو انك تي الجامع واندي تتر ديكا وانسا ابو بوا واندي كي بذاك ايا سن ياسو كاركشن تاكي قدا دا يبا تو ما مالي جنا دا ونن الازر ينا دا كرشن صلى يتي جامع الصلاة جامع الوضوء جامع الوقود كذلك اكشن لتاب موطما هي كتاب الجامع نعم wa'inani wika'u sahih haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idanu sune shine mazugin salka idan kai idan har kai abin nan dan yi yangadi sai kuma ka soma tsammanin kan cewar ka abin nan kai hutu sannan kuma ka farka to wannan kaga halinka da kamar halin wanda yake cikin salla sai ya ji wani abu ya rikice masa wani abu ya fita ko wani abu bai fita ba shakka ta zo masa an gane saboda haka wannan kai ba za a ce ba za a ilhakin ka da wannan asal din ba a ce al asal al yaqin la yuzalu bishak ba ka da yaqini akan alwalarka tunda kai bacci ka samu sababin da ya fitar da kai daga wannan yaqini saboda haka mutum yaqini babu dan haka a lokacin nan wannan shakka ya kamata kai aiki da ita musamman ta samu karfin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainan al-ainu ta'us sahih dan haka kamata yayi ya zaman to ka sake wannan sallar juma'a kamar yadda ta salla azhar wallahu ta'ala a'lam سببه من يسببون أن حديث من حدث في أمرنا هذا فهو رد بنجاني بنجا أشكل وعيون أن حديث أبو ذئك أم بتسبب من سبب عائشة رضي الله عنها تروي أن حديث من أشكل صحيح مسلم بنجا أوجه رواية بيزو كم بيان سبب من سبب إن الله كان أجنكم ذن الناس عندك أما أن جبن سليبا nan a sai je ne mai abin da shi ya je ne in shi a tiga masa raddin su eh ai su ne shi'a suna buƙatar kafin su jo su ce za su amfani da wannan hadisin su raddi ga ahlus sunna su je su gama da hawarijawa tukuna da suke amfani da wannan hadisin suka so su sai dina ali in sun gama da su sun musu raddi ar-raddul qawim in sun musu ar-raddul qawim to ar-raddul qawim din shine raddi akan shi'a saboda ka sai ka tambaye su ga maka me raddin su wannan shi ma da ba da shi amma ka tabbatar kana da hujja ka tabbatar kana da hujja in ku kana neman hujja ne ba haka za ka yi tambaya ba ba ka yi tambaya ba kuma ka yi hukunci sannan ka ce kana yin tambaya don a gaya maka hujja in kana neman hujja to kai ka yi tambaya ne sai a gaya maka hujja sai a gaya maka hukunci da hujja bai halarta ba haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu labule a dakin nan Aisha ta rafiya shi akwai hoton wani tsuntsu yace a cire shi kuma ya bayyana cewa shine sababin da mala'ika Jibril bai zo wajensa ba har kwana da kwanaki da gan shi ba saboda kasancewar wannan hoto yake jikin tufafi din a hoto in ba a kafe yake ana tattaka shi ba kamar kafe ne in kafe ne dan an yi shi da hoton abubuwa masu rai babu laifi amma in za a rataye shi ne kamar yadda ake rataye hotunan shugabanni da sauransu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ika la tadkhulu baytan fihi tasa'abun fihi suwarun wala kalb mala'iku ba ta shiga gidan da dakin da yake akwai hotuna ko kare bari malam Musa ya tambaye sa na'am ya turaru nashi na kansi ba wani nassi da ya nuna haka ban san wani nassi da ya faɗi haka ba wannan yana daga cikin abin nan ɗin masu ilimin taurari cewa kowa da ranar haihuwarsa akwai taurarinsa ma'ana wato lokacin da wannan akwai wani tauraro da yake a burji kaza a lokacinsa kowane rana saboda haka sai su ce wannan shi taurarinsa wannan akarabu ne wannan abin nan a wane ne gashi ne da zai suna ukaridu ne wannan wane su da cikin sunayensu da suke faɗa wannan yana daga cikin ilimin taurari da bai halatta a yi musulmi su amfani da shi ba domin yana daga cikin kutsawa cikin gai amma wannan ana nufin yawan wato wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofunan sha ba kan fata za ka yi ka sha da ruwa ba ko ka je ka sanya bakinka kamar yadda jakuna suke a'a abin akwai abu ne na kasaita akwai kofuna kuma kofunan suna da yawan da ba ta buƙatar ka bulayi ballanta za ka ce a sha a baka kawai zuwa za ka ɗauki kofin ka sha saboda yawan sun kai yawan taurarin sama a yi da aka ce wai kai sai ka ɗauka don an ce sun kai yawan taurarin sama saboda haka kenan kowane mutum kenan adadinsu adadin masu sha saboda haka kenan ya tabbata cewa kowane mutum yana da taurarinsa adadin taurari adadin mutane
haka bane
hadithin baya cikin Bukhari in kace yana cikin Bukhari kai kuskure hadithin baya cikin Bukhari yana cikin Muslim ne ba cikin Bukhari yake ba saboda haka Bukhari yana nan in kana so ka rusa Bukhari ne saboda haka ya hujja ka ta rushe ta Bukhari sai ka dawo Muslim kuma in ka dawo Muslim sai mu san abin da zamu gaya maka so na'am alaikum salam na'am su a samu kalandar da babu hotuna mana kalandar jama'atu nasrul islam akwai hotuna kalandar misikeli akwai hotuna kalandar shari'a kwamiti maza da hotuna a sun cire court of arm sun cire gana sun cire gara ne suka yi malamu da suka zama cikin al'adawa sun cire ya ana maganar ratayawa ne ni ban yi maganar dan kaje ka koyi cikin album ba duk da haka shi ma kansa ke koyi cikin album din akwai magana ta malamai akai amma dai yanzu maganar mu akan ratayawa ne na'am a wannan kyalete wannan lokacin yanzu dai kan maganar ratayawa domin shi ne wanda yake illa ta zahira babu kuma wani sakani a cikin malamai alaikum salam eh shine ayin kun juya shi kalli bango babu komai ku juya shi kalli bango ko ku cire shi ko ku sa shi a karkashin gado dukkanin su shikenan na'am na'am idan mutun yayi ana nufin hotunan da ake nufi hotunan masu rai hotunan dukkan wani abu wanda yake da ruhi shi yasa ibnu abbas a hadisin sa yake cewa su je su zana bishiya kuma kamantanta domin duk wanda ya zana abu wanda yake da rai shine kamar mutum ko tsuntsu ko dabba za a kallafa masa ranar alkiyama ya hura masa rai ko ba zai iya yi ba to wannan dangane da zane kenan amma dangane da kuma shi kuwa rataye hoto shi wani hukunci ne nasa daban shi wannan idan mutum shine ya zana sannan ya zo ya rataya ka gana da laifin har guda biyu amma ko da ba ke ba in ka je ka samo zanen nan ko daukakken hoton waɗansu suna cewa daukan hoto daban yake da zanawa ko da mun sallama akan cewa daukan hoto daban yake da zanawa saboda haka wanda ya dauki hoto za a ce yayi abin nan yayi zane da za a kallafa masa ya hura masa rai ba shi kamar mudubi ne ya kiyaye surar da ke cikin mudubi kamar yadda waɗansu malamai suke cewa to amma duk da haka illar ratayawa din tana nan rataya shi kamar yadda ake yi na wannan al'ada din wanda in kuka kula littafai da suke nuna zanunnukan musulmi da abubuwa na kawance-kawancen gidaje da suke yi amma ka taɓa ganin suna zana abubuwa masu rai ba sai dai ka ga fulawoyi da waɗansu irin su tambari su wane ne haka za ka gani irin su dagi din nan kamar yadda za ka gani alamar arewa da suke wannan dagi din haka zalika idan ka duba idan ka je irin kasashen su Turkiya da su Iran da sauransu za ka gani duk irin zanunnukan da suke yi din kenan haka zanunnukan mutane sabanin abinda za ka rinka gani a cikin coci-coci coci-coci za ka gani su kawo maka zanen Maryama su kawo maka zanen Annabi Isa kai ahlul kitab dukkan annabawan nan sai da suke zanen kowa da kowa daga Annabi Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kissar wannan wanda akwai sahabbai da aka je aka nuna musu a Rome a Syria aka nuna musu hotuna wanda ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wanne ne sahibinku yace gashi
yace wani ne yake kama da shi sai gashi ya nuna masa gashi sai ga hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi saboda an faɗa musu yadda sifofin suke da suke ji wajen annabawa duk suka tsanzana su sun bar wannan a cikin dakunan bautar su da a cikin Ka'aba ma akwai akwai sautuna annabi Ibrahim tare da annabi Isma'il aka nuno annabi Ibrahim ya annabi Isma'il yana daukan irin kibiyar kibaudin nan da ake yin a kaci-kaci da su ba kaci-kaci ba wannan al-istifsa na wannan in kana son neman sa'a eh abin da amfani da su wajen domin eh abin da ake duba da neman sa'a haka nuno hoton sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalahumullah Allah ya kine musu sun san cewa annabi Isma'il bai yi wannan ba to lokacin da aka fito Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gidi yasa aka rusa su gabaki daya amma hadda na annabi Isa da Maryam da sauransu duk a cikin sahaba ba akwai su amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa akwai dake su a wannan lokaci su mutumin cikin su ake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rusa su gabaki daya to amma da wajen ratayawa da mutumin timin da hoton wanda yake bashi da inuwa dukkanin su daye ne wajen hani din illa kuma shine cewa mala'ikun rahama ba sa shiga cikin gida da yake da waɗannan abubuwa kafin su jarabawa su ya bi billah sai dai abin nan sai kokari mu shi yasa kan ai sai mu musulmi mu kula makarantunmu na musulmi sai a nuna ma sai malamin fine art a gaya masa sai su zana wani abu tun da ba sai sun zana mutum ne za su iya zane ba za su iya zana abubuwa da yawa da za su iya yin zane na'am na yungu haka ne wannan duk gaskiya bai halatta ba kuma yaro ko an tilasta masa yayi a makaranta wannan shine matsayin gida idan yaro ya zo a gida a nuna masa wannan abin kuskure ne addini bai yadda da shi ba kuma ya yi istighfari ya tuba ga Allah duk an tilasta masa yayi a makaranta ba shi da iko ya saba musu to ya san cewar wannan abin ba daidai bane shine dadin abin nan tarbiyar gida kenan na'am ta akwai wani dan uwa wanda muke sallah tare da shi anan yana ba shi da lafiya kuma da alama rashin lafiyar nasa ya tsananta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya ba shi sauki ya ba mu dukkan sauran ummu musulmi sauki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه فيه لك ريبا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم اشف موتى اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اشفهم شفاء يغادر سقما يا رحمن يا رحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين